Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba, 7 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To baba, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Russia a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata, inda ya alƙawarin fitattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa buƙatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa ɗauke da cutar COVID-19 kafin su shiga wasu wurare bayan zanga-zangar da ta ɓarke a biranen China a watan da ya gabata. Ɗaruruwan masu fafutuka, jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin hanci da rashawa a faɗin duniya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa iyayen ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya a birnin Yauri sun nemi ƙasashen duniya su taimaka wajen ceto 'ya'yansu da suka shafe sama da shekara ɗaya da rabi a hannun 'yan bindiga daƙi.
In har za a sa kwamiti da za ta je ta tsanso ɗan Kaduna Trend, mu yaranmu ba za a je an so ba, su da al'umata zalla an ga ɗaukar su kuma an dasar da gwamnati su ba su da gata ne.
Majalisar Haɗin Kan Addinai a Najeriya ta gudanar da taro a kan zaman lafiya a ƙasar, wato yayin da ake tunkarar zaɓen shekarar 2023.
An yi ittifaƙi cewa dole al'ummar ƙasa da musulmi da kirista su ba ma jami'an tsaro goyon baya da su ba ma ita hukumar zaɓe goyon baya don ganin cewa an yi aiki tare da musamman ita dokar zaɓe.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin baki magin kauya wanda Murtala Faruk Sanyin na zai gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin shan labarai kashin farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafatawa da dakaran Russia a yankin gabashin Donetsk a jiya Talata, inda ya alƙawarin fitattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine, a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin daga yankin Slovyansk na Ukraine, Zelensky ya ce, "Kowa na ganin ƙwazonku da basirarku. Ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka ba ku na zama jaruman gaske." Rasha ta ba da rahoton an kai hare-hare a wasu muhimman wurare a cikin ƙasar ta kwanaki biyu a jere. Kodayake Ukraine bata ce ita ce ta kai hare-haren ba. A wani lamarin, gobara ta tashi a wani filin jirgin sama da ke yankin Kursk a kudancin Rasha, wanda ya hada iyaka da Ukraine, bayan da wani jirgi mara matuki ya afka wurin, a cewar gwamnan yankin. Yayin da kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu na Rasha suka ba da rahoton cewa jiragen sama marasa matuki sun kai hari akan wata masana'anta da ke da tazarar kilomita 80 daga kan iyakar Ukraine. Yanzu mazauna birnin Beijing ba sa buƙatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa ɗauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane, ofisoshi, tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa, yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da ba a taɓa ganin irinta ba da ta ɓarke a biranen China a watan da ya gabata. Ana sa ran za a ɗauki ƙarin matakai don sassauta dokokin na COVID-19 nan da kwanaki masu zuwa. Dubban 'yan China a birane sama da 20 ne suka fantsama a kan titina tun daga ranar 25 ga watan Nuwamba don nuna takaicinsu a kan dokar kulle saboda cutar COVID-19 ta lokaci mai tsawo da tsananta gwajin cutar da kuma wasu matakan da aka sanya na rage zirga-zirgar jama'a. Yayin da galibin masu zanga-zangar suka mai da hankali wajen bayyana ɓacin ransu a kan matakan gwamnati na COVID-19, wasu kuma sun buƙaci shugaba Xi Jinping na China ya yi marabas. Gwamnatin ƙasar ta dai ɗauki irin waɗannan kalaman a matsayin na ɓatanci. Ɗaruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun halara a birnin Washington don duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci, cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a faɗin duniya. Taron na kwanaki biyar wanda kungiyar da ke da sa'ido akan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira Transparency International da kuma kasa mai masaukin baki ke kira a duk bayan shekara biyu. Ana kallon sa a matsayin wani dandali mafi girma na yaki da cin hanci da rashawa a duniya. Taron na kasa da kasa da ake kira IACC a takaice wanda ake yi a wannan makon ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda bakwai ciki har da tsaro a kasashen duniya, bambancin launin fata, sauyin yanayi, cinikayyar sirri ta yanar gizo, yin sama da fadi da dukiyar al'umma da kare masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa. Taron dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara nuna damuwa akan gazawar gwamnatoci da yawa wajen aiwatar da alkawaran da suka dauka na yaki da cin hanci da rashawa a cewar masu shirya taron. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan muryar za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan iyayen ɗaliban kwalejin tarayya na birnin Yauri sun nemi gamayyar ƙasa da ƙasa su taimaka wajen ceto ƴaƴansu da suka shafe sama da shekara 1 da rabi a hannun ƴan bindiga daɗi. To ko me sojojin Najeriya ke cewa akan wannan batu? Ga dai Hassan Mai da kaina da ƙarin bayani.
Yau kimanin kwanaki 130 da ake ci gaba da garkuwa da ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri a hannun ƴan bindiga daɗi a cikin daji. Ɗaliban na Yauri waɗanda ƙananan yare ƴan mata ne da shekarunsu ya kama daga 12 zuwa 15 yanzu haka na can na ɗanɗana kuɗinsu a hannun ƴan bindiga daɗi a cikin dajin. Salim Sanika Oje shine shugaban kungiyar iyayen ɗaliban.
A matsayin mu na uwaye, lokacin da muka kai yaran nan makaranta, babu wata takarda da aka bamu muka rubuta undertaking da cewa mu ne za mu ba yaran mu tsaro. Yaran mu suna hannun gwamnati ne aka sace su. Kuma Mallam Hassan, ina gaya maka waɗannan yaran ma da suka rage, labarin su abin ban tausayi ne. Wallahi ce kana jin yaronka not less than 300 kilometers tsakaninka da kai da shi, inda suke magana suke a ce gwamnati ta kasa zuwa ta anso muna yaran mu. Muna jin yaran ga, muna magana da su akai-akai. Yaronka zai kira na hada maka matsala ce, babu abin da zaka yi. Mu yaran mu mun san halin da suke ciki, ba wai wani wuri ne suke ba inda ba a ji. Muna jin su, muna waya da su akai-akai, amma mun kasa gane meye dalilin wanda ba za su je takkar wannan yaran ba. In har za a sa committee da za ta je ta anso ɗan Kaduna Trend, mu yaran mu ba za a je anso ba. Su da mata zalla an riga daukan su, kuma wanda sai da gwamnati ne su ba su da gata ne. Muna kira ga international communities da kowa taimaka a sako yaran mu.
Iyayen ɗaliban na birnin Yauri sun ce suna waya da jagoran ƴan bindigar da ya kama waɗannan yara to dogo gide har ma da mafiyarsa.
Mun establishing contact da shi, mun magana da shi, mun magana da mafiyar shi. Yanzu mafiyar shi ta shigo ciki, shi kanshi mun magana da shi, ya tabbata mana cewa idan aka biya mishi bukatocin shi ba zai sako su. Kuma kwanakin nan duka muna contact da shi, yana faɗa mana ga abin da za a yi shi yaran nan su hito.
A kwanan nan rundunar sojojin Najeriya ta wallafa hotuna da sunayen ƴan bindigar da take nema ruwa a Jallo. To sai dai kuma babu sunan shi dogo gide da ke garkuwa da ƴan matan na Yauri. Akan haka na tambayi Manjo General Musa Dan Madami ne da kwatar tsaron Najeriya.
Definitely plans are ongoing to rescue those students.
Ina tabbatar maka cewa muna nan muna tsare-tsare domin ceto waɗannan ƴan mata. Sannan dangane da sanya waɗanda ake nema ruwa a Jallo kuwa abu ne da zamu ke bitarsa daga lokaci zuwa lokaci. Malam Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne a Najeriya da ya dade yana tsokaci akan ɗaliban na birnin Yauri.
Kwana-kwanan nan al'umman Najeriya sun wayi gari da wani adu da ya faru tsakanin uwar gidan shugaban ƙasa da wani yaron da aka ce yayi mata ɓatanci a kafar yaɗa labarai ta yanar gizo. Amma cikin awa 24 kashal ma'aikatan tsaron Najeriya suka gano inda wannan yaron yake, aka bi shi har jihar Jigawa tun daga Abuja har makarantar jami'a ta Dutse aka kama wannan yaron. To sai talaka yayi mamaki, wai ashe jami'an tsaron Najeriya suna da irin wannan kwarewa, suna da irin wannan himma, amma suke kallo an kama ƴaƴan talakawa shekara biyu, ƴan mata ƙanana waɗansu har ana zargin an musu cikakka a cikin jeji, amma ba a kubutar da su ba. Kuma waɗannan yaran har wayoyi ƴan ta'adda kan ba su su zance su tattauna da iyayensu. Kaga wannan ya nuna cewa ba iyawa ne ba a yi ba, iyawa ne ake yi.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai da kaina da wannan rahoton. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun fara matsawa gwamnatin Spain lamba akan mutuwar wasu mutane su akalla 23 bayan da dubban bakin haure suka nufi yankin kasashen tarayyar Turai da ya hada iyaka da Afirka wato tsakanin Morocco da yankin Melilla na Spain. Alamaran mafi muni da aka fuskanta a yankin na Turai a 'yan shekarun nan. Bakin haure sun mutu ne a lokacin wani turmutsutsi. Sannan wasu da yawa sun jakkata yayin da kimanin mutane 2000 galibin su daga kasar Sudan suka afkawa wata katangar waya mai tsayin mita 6 a kokarin su na tsallaka iyaka a ranar 24 ga watan Yuni. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Morocco da ake kira AMDH a takaice ta ce wasu mutane 75 sun bace bayan faruwar lamarin. Mai shigar da ƙara na ƙasar Spain da kuma mai bincike na musamman akan ƙorafe-ƙorafen jama'a sun kaddamar da bincike akan lamarin kuma ta yi sakamakon binciken ya zama mai illa ga ƙasar Spain da Morocco a siyasance idan ya saba bayanan da aka bada a hukumanci akan aukuwar lamarin. Mashawarta za su gana a Geneva a wannan makon don cimma yarjejeniya da nufin tabbatar da kurakuran da aka gani da suka kai ga sa annobar COVID-19 shafar kasashen duniya ba su sake faruwa ba. Yayin da ake gab da cika shekara 4 da bullar cutar, mashawartan na tattaunawa akan fadda daftarin farko na abin da ta yi wa a ƙarshe ya kasance yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan yadda za a tunkari aukuwar wata annoba a nan gaba. Ya zama wajibi mu yi nazari akan darasin da annobar ta koyar. Abinda shugaban hukumar duniya ta WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya fadawa kwamitin mashawartan kenan a farkon kwanaki 3 na tattaunawar da suka kammala a yau Laraba.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Majalisar Hadakan Addinai da samar da zaman lafiya wato NAIREC a karkashin jagorancin haɗin gwiwar Sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar da Reverend Samson Ayunkulle ta yi babban zabanta ta wata uku inda ta yi nazari akan dardar da ake ciki a daidai lokacin kamfe da zabe a Najeriya. A fira da wakilinmu Umar Faruku Musa a Abuja inda aka gudanar da wannan taron, Malam Sani Suleiman Maigoro ɗaya daga cikin jagoran wannan majalisar ya bayyana yadda taron ya kaya.
Taron ya yi lura da abubuwa daban-daban da suke yin barazana ga yin zaɓuɓɓuka cikin lafiya da lumana, wato abubuwan da suke iya faruwa kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓen kanshi. Kware da gaske abubuwan da wasu sukan shiga rigar addini su dinga yin kalamai waɗanda na tunzirawa ne dangane da batun zaɓe da ƙara rarraba kan al'ummar ƙasa da kuma 'yan siyasa da sukan yi kalamai na fatanci ma juna da kuma masu amfani da wato fagen yanar gizo gurin isar da labarurruka na ƙarya da ko kuma cin zarafin mutane da sauransu da kuma 'yan siyasa da kan yi amfani da matasa da kuma gungun 'yan barandan siyasa domin haifar da tashin-tashina, sannan da rawar da ya kamata ita hukumar zaɓe INEC da sauran jami'an tsaro ya kamata su taka.
Amma idan ba a hukunta waɗanda ke irin waɗannan maganganu na tada zaune tsaye ko cin zarafin wasu ko kawo ɓatanci ko ɓangaranci ko bambancin addini a cikin al'umma, kana ganin irin wannan tarukan naku za su yi wani tasiri kuwa?
Wannan a yi taro kawai a tashi ba za a samu sakamakon da ake zo, shi yasa ita wato wannan majalisa ta NAIREC ta kan gayyaci masu ruwa da tsaki, jami'an tsaro wanda suke da alhakin ganin cewa an tabbatar da aiki da doka da bin ka'ida gurin wannan taro. Kamar misali taro na yau, shugaban tsaro na ƙasa wato Chief of Defense ya samu halarta, sannan kuma an gaji sauran jami'an tsaro kaman civil defense, yan sanda da makamantansu. Ɗaya daga cikin babban batu da ya fita a cikin taro shine buƙatar a ga cewa ana ɗaukan mataki na ladabtarwa ga waɗanda suke aikata waɗannan abubuwa, sannan kada mabiya addini su zama to suna kange nasu idan ya aikata irin wannan abu. Yayin da aka ce ko na gini za su kange masu shiga rigar addininsu, su tunzura mutane su yi kalamai na batanci ga wasu, su yi ƙoƙarin raba kan al'umma a kan batun zaɓe da sunan addini, to ba za a samu gyaran da ake so ba. Wannan an tattauna shi ƙwarai da gaske, kuma an yi ittifaƙi cewa dole al'ummar ƙasa da musulmi da kirista su ba ma jami'an tsaro goyon baya, da su ba ma ita hukumar zaɓe goyon baya, don ganin cewa an yi aiki tare da musamman ita dokar zaɓe da aka kaddama na shekara 2022, wanda ta kunshi tanade-tanade da suka shafi abubuwan da duk ake batu in an aiwatar da su, har ma watakila da hukunce-hukunce da ya kamata a iya ma wanda aka samu da aikata waɗannan laifuffuka. Ƙwarai da gaske an tattauna su, kuma an yi ittifaƙi cewa dole a dinga ɗaukar mataki idan har ana so a cimma nasarar abin da ake so a cimma. Na farko, hanyar magance matsala kafin ma a kai ga zancen yin hukunci shine a ga an ɗauki matakan hana abin faruwa, ko kuma takaita ko rage faruwan abin, wanda shine babban gefen da aka fi maida hankali a kai.
Malam Sani Suleiman kenan a tattaunawarsa da wakilinmu Umar Faruku Musa. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku kashi na biyu na bitar muhimman abubuwan da suka faru da kuma muka kawo muku a cikin shirin a shekarar nan mai ban kwana ta 2022. Jama'a assalamu alaikum. Idan muka waiwaya a shirinmu na farkon watan Afrilu, mun kawo muku bayanin cewa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta sami sababbin zaɓaɓɓun shugabanni tare da tsohon gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Adamu a zaman sabon zaɓaɓɓun shugabanta, bayan tare da tana fama da dambarwar shugabanci na riƙon ƙwarya.
Ni sunana Abdullahi Adamu, na samu tarbiyya irin dukkan iyaye ciki suke bar ƴaƴansu, kuma Allah ya kawo ni wannan hali yanzu bayan na dawo buwa iri-iri na rayuwa. Ko yau na bar duniya alhamdulillah, wanda za a ce shugaba na jamhuriya Najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kaiwa ke koma wannan matsayi, wanda bisa cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne Abdullahi Adamu, to ni wallahi amini komai. Ko yau na bar duniya godewa Allah, kuma na yi abin da baya ta su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya abu kaza na ɗaya ya kuma samu karɓuwa ta hannu.
A daidai lokacin ne kuma tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar PDP zuwa NNPP wata ɗaya bayan ƙaddamar da wata ƙungiya da suka kira ta masu kishi da fafutukar ceto Najeriya.
Kamar na gani a hannun dama na chairman ne na fati ta kuna garin Kwankwaso, mazaɓar Kwankwaso, wanda yau shi ne mun rijista a cikin wannan jam'iyya ta NNPP. NNPP wannan NN din shi ne New Nigeria, sabuwar Najeriya, wanda daga jin wannan suna na tabbata duk wani dan kishin ƙasa, duk wani mai son cigaban al'umma zai so wannan suna, domin ya dace da abin da muka yi ta yi shekara da shekaru na kawo canji. Yau wannan rana muna godiya ga Allah, tarihi ne ni a guna da dukkanin wanda muke alaka da su ta siyasa, masoya, kai har ma wanda suke yin hasada ko kiyayya. Na tabbata wannan rana ce wacce za su dade suna tunaninta saboda muhimmancinta. Wanda suke son a gyara tsaro, wanda suke son tattalin arzikin ƙasa ya inganta, mutanen da suke so a kawo canji na alheri, ƴaƴan talakawa ya kasance sun tafi kafada da kafada akan ƴaƴan kowa da kowa da suke wannan ƙasar nan. Wannan tafiya ta mu, mu ne kadai a yanzu nake zato wanda Allah ya ba damar mu daga jama'iyya a cikin wata ɗaya ko wata biyu ta gauraye Najeriya gabaki.
A farkon watan na Afrilu ne kuma shugaban kasar Jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum ya cika shekara ɗaya kan karagar mulki bayan lashe zaben shugaban kasar na shekara ta 2021 a gargashin inuwar jam'iyyar PNDS tarayya. Yan kasar kuma sun bayyana ra'ayoyi kan kamun ludayin shugaban a cikin shekara ɗaya ta mulkinsa, farawa da ɗan majalisar dokokin jiha kuma kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya a birnin Kwanni ɗan baban mamance ne.
To Allah ya taimake mu, abinda a gurin shi shiga makaranta ta yi kyau, abinda a gurin shi shiga an samu magani ga asibitoci, abinda a gurin shi shiga an samu wansha, abinda a gurin shi shiga hanyoyi, abinda a gurin shi shiga Allah ya kama an tsara ƙasar ta. Duk waɗanga abu da ni zana babu ɗai wanda ba zum ba bisa gare yake ba. Ta fannin tsaro wanda yanzu shi ya shama duniya kai ba Niger ɗaya ba. Shugaban ƙasa Alhaji Bazoum Muhammad da kai ne yadda ya sayan kayan yaki, sai an tasowa kai har ma ciki ya shiga cikin jiragen nan na yaki, sai da an kashi da ciki ya shiga cikin daya, sai an tasowa ya tafi a ce wanga ga abin da shika harkar suwa cikin minti kaza, wanga ga abin da shika harkar suwa cikin minti kaza, to kuma sannan shi ce ya sayi, shi ce ya sayi.
To sai dai wasu bangaren adawa na ganin cewa ba wani ci gaba a manyan bangarorin rayuwa, da yake kuma su kansu sun yaba da shekarar farko ta mulkin Bazoum.
Harkar ilimi, ni na saran babu inda shugaba Bazoum zai ba ƙarfi irin harkar ilimi, amma ya bani kuma ya taɓa rufe shi, kuma ga alamu na an ka saran sai ya hiko ina ranar saboda hanyar shi, sannan ta hanyar kiwon lahiya shi ma ya taɓa rufe, saboda akwai kuɗin ƙananan yara da gwamnati ka zubo kuɗin na ƙananan yara waɗanda suna likita ka tashi ta sama shekara guda tashi da shekara biyar na Muhammadu Isu, in ka haɗa su shidda dala ba su turo ba, ƙaƙama mutane likitoci da 'yan kujin azaba ɗaya sun ka ce a yi mu mutane aiki kyauta amma ba su biya. Ɓangare na biyu, na jinjina wa Bazoum da bai bi ta waccan gwamnati ba, ka tai cikin daji ka yanka hanyoyi, ka tai cikin yamai kai ta gada kana sauka kana gangaruwa, wagga aiki na shi a biyo babban hanya ta ƙasa ana bai da ita cikin aiki, shi na yarda da shi kuma na jinjina mai, kuma Allah ya taimaka mishi.
A cikin watan na Afrilu ne kuma matasa a Najeriya suka zafafa fafutukar ganin sun sami babban kaso a shugabancin ƙasar, musamman kasancewar an soma tunkarar shirye-shiryen zaben shekara ta 2023. Sagir Attahiru Bafarawa matashi ne ɗan shekaru 30 da ya karɓa wannan kiran ta hanyar neman tsayawa takarar gwamnan jihar Sokoto.
Jama'a da ƙungiyoyi su ne suka haɗu suna ta kira a hito takara. Na je na samu party leaders, na samu elders, na faɗa musu ga abin da mutane ke da ƙuduri a kaina. The same ƙungiyoyi sun ka haɗa kuɗi, sun ka je sun ka sayo form na tsayawa takara, sun ka bani form na cewa ga shi don Allah in cika, don suna son suna ra'ayi da ni ya tsaya takara. Duk yawancinsu abin da suke cewa ga matashi mai wanda adda experience ɗin gwamnati da haka kasuwanci na private sector, to suna gani ya kamata lokaci ne a ba matasa dama su taka tasu rawa.
To sai dai kuma wasu matasan da ma masu fashin baki na ganin da saurare na aka ba.
Sunana Comrade Imran Muhammad Tsafe, na iya cewa tabbas lallai matasan Najeriya a shirye suke, kuma sun shirya tunkara kalubalen da muke ciki, saboda duba da la'akari da cewa shi kuma matashi, in aka ce matashi idan zai yi, in ba zai yi ba, ba zai yi ba. Dattawa, uwayenmu da kakanninmu da yannanmu sun gaza, kuma akwai abubuwan da cewa lallai tabbas kuma sun kansu hands down sun tabbatar da cewa sun gaza waɗannan ƙalubalen, wallahi babu mai iya tunkarar su kai tsaye in ba matashi ba.
Sunana Alin Gwanjo daga jihar Zamfaran, Najeriya. Gaskiya halin da ƙasa ke ciki, ba na ce matasa za su iya za su iya shiga harakan zabe ba ko wani abu saboda halin da kasa ke ciki an takura mu da talauci da fargaba da abubuwa da yawa da yunwa yanda ƴan siyasan suna amfani ne da wannan suna son su amfani da matasan ne yasa suke tara mana talauci da yunwa da bala'i da rigingimu da suka yi yawa amma halin da ƙasan ke ciki yanzu duk matashin da zai ce zai iya gaskiya ba zai iya ba kawai yana hwade
sunana honorable Abdulaziz Isa Silva ba kowane matashi ke da zarahi ko yake da hali ko yake da kuɗi da zai fito yanzu ya yi siyasa a wannan kunan da muke ciki an riga an bata siyasa an riga an bata ta da kuɗi ma damat kai ba ka da kuɗi ko kai ba da damar bane abin kamar ba zai yi ba gare ka
to kuma dan menene injinan Sura Ashir Sharif shugaban hadakar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya lokaci yayi da za a ba matasa dama su kuma su bai wa mara dakunya
duk shugabannin da ake yabawa sun taka wata rawar gani a Najeriya ka duba shekarun su a lokacin da suka shugabancin tun daga kan marigayi Abubakar Tafawa Balewa ka duba shekarun su a lokacin da suka shugabancin irin nasarorin da suka samu sannan ka duba ta waɗannan masu shekarun da yawa da aka zo aka fara bawa nan wannan zango zaka ga cewa za ka ga bambancin kiyaye gashi ana ganin su
A nan mun zamu da ta'aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku kashi na gaba na bitar muhimman abubuwan da suka wakana a siyasance a wannan shekara ta 2022 mai ban kwana. A madadin Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Kuma da Allah a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya je kusa da fagen daga inda dakaransa ke fafata da dakaran Rasha a yankin gabashin Donetsk jiya Talata inda ya alƙawarin fatattakar dukkan dakaran Moscow daga ƙasarsa. Ranar jinjinawa sojoji ta Ukraine a wani jawabi da ya yi ta bidiyo ga sojojin kasar daga yankin Slovyansk na Ukraine Zelensky ya ce kowa na ganin kwazanku da basirarku ina godiya ga iyayenku saboda horon da suka ba ku na zama jaruman gaske yanzu mazauna birnin Beijing ba sa bukatar sakamakon gwajin da zai tabbatar ba sa dauke da cutar COVID-19 kafin su shiga shagunan cefane ofisoshi tashoshin jiragen sama da wuraren shakatawa yayin da hukumomin China suka sassauta tsauraran matakan dakile yaduwar cutar bayan zanga-zangar da aka wadda ba a taba ganin irin ta ba da ta barke a biranen China a watan da ya gabata daruruwan masu fafutuka da jami'ai da masana sun hallara a birnin Washington dan duba hanyoyin kawo ƙarshen matsanancin cin hanci da rashawa a gwamnatoci cibiyoyi da kuma tsarin tafiyar da harkoki a fadin duniya taron na kwanaki biyar wanda kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa ta duniya da ake kira Transparency International da kuma ƙasa mai masaukin baki ke kira a duk bayan shekara biyu ana kallon sa a matsayin wani dandali mafi girma na yaki da cin hanci da rashawa a duniya taron na ƙasa da ƙasa da ake kira AICC a takaice wanda ake yi a wannan makon ya mayar da hankali ne akan batutuwa guda bakwai ciki har da tsaro a ƙasashen duniya bambancin launin fata sauyin yanayi cinikayyar sirri ta yanar gizo yin sama da faɗi da dukiyar al'umma da kare masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa
da masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri wanda zai zo a daidai karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon Ghana da GMT za ku ji mu dauke da wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika sakon taya murna zuwa ga Alhaji Gurunshi da matansa Haulata a unguwar ruwa na karuwar ɗa namiji da suka samu wanda aka sa masa suna Yahaya ko kuma wato Mr. Yahaya kenan wanda za a yi biki yau da safiyar nan idan Allah ya yarda don haka muna addu'a Allah ya dayyaba da kuma raye yaro da aka samu Yahaya yanzu a madadin Maryam Dauda da ta tsaya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya hada ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Carl Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.